الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na asabar 15 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 15 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke wusaitu a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambaya mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bayan addu'a da fatan alkhairi yace dan Allah malam menene nisabin zakka kuma su waye dace a bawa na'am wani nisabin zakka dai ban sani ba yanzu ake ga mu nawa kudin ya kama miliyan 12,780 haka ne ma'ana mutumin da ya mallaki kudi miliyan 12,780 sai suka shekara kuma ba su rabu ba wannan shine zakka ta hau kansa in zakka kudi ce kuma ana kasawa 40 ne sai a fitar da daya amma kudin da ba su kai wannan ba bai kai miliyan 12,880 ba babu zakka a cikin su miliyan 12,780 idan kudi ba su shekara ba kuma ba a yi musu zakka akwai kuma zakkar noma akwai zakkar dabbobi wannan kuma daban amma galibi in ka ji mutane suna maganar zakka ta kudi suke nufi to wannan shine wadanda kuma ake bawa nau'i takwas ne na mutane ko fuskoki takwas ne Allah yake a fitar da zakka a cikin su wanda ayatu suratul tauba ta faɗa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah guda takwas Allah ya ce innamas sadaqat ita dai zakka lil fuqara ana ba fakirai ne fakiri shine talakan talak talaka na ƙarshe shi yake kira fakiri wal masakin sai kuma miskini miskini shi kuma bai kai talaka ba shi ma dai ba shi da shi amma bai kai wancan ba shi yana samun abin da zai gudanar da rayuwarsa amma baya isassa maleji yake shine miskini an gane ko wal amilina alaiha sai kuma masu aikin raba zakkar mutumin da aka dora masa nauyin ya raba zakka ko mun kudin sa sai an bashi an gane ko koda shi ma yana fitarwa in dai ma'aikaci ne a gidan zakka ko ka bashi ka ce raba zakka to sai ka fitar masa da nasa gudun kada ya ci amana ladan ganin ido ko wal mu'allafati qulubuhum da kuma mu'allafati qulubuhum malamai sun yi magana bi akan su waye mu'allafati qulubuhum wasu sun ce sababbin musulunta wanda suke zuwa su karbi kalmar shahada din nan to su ake bawa dan a rike imanin su wasu kuma malaman suka ce mu'allafat qulubuhum wadanda ba musulmi ba amma suna zaune tare da musulmai to kuma ana ganin in ana kyautata musu za a jawo hankalin su su shiga musulunci to duka biyun nan kowanne yana iya amsa sunan al-mu'allafat qulubuhum na hudu wa fir riqab sai kuma a sai bayi da kudin zakka a ɗan taso yanzu tunda babu bayi zaka iya zuwa gidan kurkuku ka samu waɗanda suke da kes musamman irin na bashi ko kuma kes na karyewar kuɗi ba wai mashaya ɗan kwaya ba a'a mashayi ɗan kwayan aka ɗaure shi a bashi can don mutane su huta daga sharrinsa ba wai ɓarayi ba ɗan ta'adda su wannan in an ɗaure su a basu can dan mutane su huta amma irin waɗanda ɗan ƙaddara ta faɗa musu na ɗan rigingimin kuɗi kuma ba ɗan damfara ba wanda aka san ya mai da hakan sana'a yana cutar mutane to ana iya amfani da dukiyar zakka a je a cicciro su a madadin bayi da aka ce a ƴanta tunda yanzu babu me babu bawa wannan shine kamar a madadinsa wannan shine wa fi riqab sai wal gharimina mutumin da yake da bashin da yafi ƙarfinsa ya kasa biya ko yana da kuɗi ko baya cikin matsatsin rayuwa amma ga wani bashi ya zame masa alaƙaƙai to ana iya biya masa zakka da wannan ana iya biya masa bashi da wannan kuɗi na zakka shine garibi to sannan wa fir riqabi wal garimin wa fi sabilillah to sannan kuma ana yin hidimar addini da zakka in lokacin jihadi ne ana saiwa sojojin musulunci makamai a ba su allowances da kudin zakka a yanzu sai a saiwa masu da'awa ababan hawa na shiga kauyuka don yin da'awa wajen musuluntar da wanda ba musulmi ba ko kuma zuwa kauyuka don a karantar da mutane akwai malaman da suke ganin kalmar wa fi sabilillahi gina masallatai da makarantu za ta shiga a inda ake bukata dukiyar zakka a je kauyen da aka san akwai musulmai amma ba su da masallaci ko ba su da makarantar da za su yi karatun addini to a gina musu kuma a dau nauyin malamin da zai je ya zauna yana karantar da su yana koyar da su addini a yanka masa albashi duk yana shiga karkashin wa fi sabilillah to sannan na takwas na karshe shine wabni sabil sai dan tafarki mutumin da guzurin sa ya kare kun san a da babu banki ba magana transfer babu magana yawo da ATM card mutum idan zai yi tafiya daga wata kasa zuwa wata kasa dan kudin guzurin sa a kugun sa yake to wani sai kaga an tare shi an kwace wani kudin jakar ta fadi wani wajen masu kama bayi sun biyo shi ya sha da kyar jakar ta fadi to idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi ko mun kudin sa tunda yanzu babu kudin yana nesa da su to ana iya dauka daga dukiyar zakka a bashi guzuri gurgurdan abin da zai mai da shi gida to waɗannan su ne nau'uka guda takwas wanda ake bayar da zakka gare su Allah ya sa mu dace mai takarda ta gaba bayan sallama da fatan alkhairi yace dan Allah ina so mallam ya min karin bayani akan sutura ba akan sutura da ake sawa idan mutum yana sallah ma'ana tsawon ita suturar da kuma inda ya kamata mai yin sallah ya ajiye ta saboda naga wasu idan mutum yana sallah su kuma suna so su wuce sai su dauko sutura su ajiye a duk inda suka ga dama wani ma inda za su ajiye ma mai sallah ko sujada ba zai iya yi ba duk da sunan suna sauri suna neman hanyar wucewa to ita sutura tsawanta baya wuce hannu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ko ya ce tsawanta ne kada ya wuce bayan siddin abin hawa idan mutum ya hau doki ai doki yana da siddi ko kora kuni to siddin ai zaka ga bayan sa an dan daga wani abu haka tsawon sa kwata-kwata baya wuce girman hannu na haka iya kafin hannun to da aka iya wannan tsawon shi ake bukatar sutura ta kai ba dole sai ta yi zan kalkal ta yi tsawo ba a'a gurgurdan iya haka kuma ba dole sai an tsayar da ita a tsaye ba ko a kwance take duk tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahali ana datsi sallan mutum a yanke masa ita idan an shude ta gaban sa in dai a gaban nasa babu kwatankwacin karshen siddi to da ka sutura ba ta wuce karshen siddi ta fuskar tsawo shine mafi karancin tsawonta in ya karu ba laifi amma kada yayi kasa to sannan inda ake so sutura ta kasance tsakaninta da mai sallah gurgurdan yadda akuya za ta iya wucewa ta gaban sa in dai tazarar ta kai gurgurdan yadda akuya za ta wuce to suturar ta yi haka ba laifi sai ce tambaya ta biyu ina so mallam ya min karin bayani akan masu zuwa ranar juma'a lokacin liman yake kan munbari yana hudba da sunan gyara sahu yace while ana tsaka da hudba sai ce wanda ni na ji fatawar malamai da dama da suke cewa babu kyau ana hudba ana magana wanda naga wasu har fada abin yake kawowa wanda ban sani ba ko akwai wasu mutane da aka ware su za su iya yin hakan babu laifi a lokacin da ake hudba matukar mutum yana masallaci to ba a so ya ce komai ba a so ya magana sai dai in wannan magana ta zama ababin larura amma idan ba ababul larura ba ba wani wanda aka bawa izinin ya magana in ba liman ba. Ababul larura yana daga ciki idan liman ya manta bai faɗi wani abu ba a hudu ba, to ana iya tuna masa, wani zai iya daga hannu ya ce kaza alaga fa tamala, ko ana cikin wani yanayi da ake bukatar addu'a aka ga liman kamar ya sha'afa, to ana iya daga hannu ayi masa tambihi a ce alaga fa tamala ayi mana addu'a akan kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas yana hudu ba sai wani mutum ya shigo masallaci sai ya tsaya ya ce ya mahaikin Allah kai mana addu'a, dukiya ta halaka, hanyoyin sufuri sun yanke, ma'ana fari yayi fari, ayi addu'a Allah ya bada ruwa. Kuma ana tsaka da hudu ba ya tsaya ya faɗi haka, manzo Allah bai ce masa kai laifi ba, kuma sai ya karba sai ya addu'a, sai da aka yi sati ana ruwa daga wannan addu'a da annabi yayi. Kafin a idar da sallah sama ta cika da hadari ruwa ya tsinke, kuma sai da wata juma'a ta kewayo ba a daina ba. To shine Abdullahi dan Abbas zai ce da juma'a ta kewayo annabi dai yana kan munbari yana hudu ba, sai kowannan mutumin ko wani ya sake shigowa ta dai wannan kofa, shi ma sai ya ce ya ma'aikin Allah kai mana addu'a ruwan yayyawa. Dan adam kenan, kai mana addu'a ruwan yayyawa, dukiya ta halaka, gadoji suna ta karewa. To nan ma annabi bai ce kai kuskure ba, sai ya daga hannu ya sake addu'a ya ce Allahumma hawalaina wala alaina, Allah ruwan a kai shi inda ake bukata mu ya ishe mu haka. Da haka nan ma kafin annabi ya idar da sallah sai sama ta kafe ta dauke ruwa har rana ta fito. To da haka wannan yana nuna cewa ana iya yin magana da liman in akwai wata bukata. To sannan shi kansa liman yana iya magana da wani idan ya ga kai abin da ba daidai ba, kuma yana saka da hudu ba, yana da damar ya dakata ya maka fada sannan ya ci gaba. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba, sai ga wani mutum ya shigo masallaci bai yi sallah raka'a biyu ba sai ya zauna, sai Annabi ya dakatar da hudu ba sai ya ce masa kai wane kai sallah raka'a biyu, ya ce ban yi ba, ya ce tashi kai, sannan sai Annabi ya ci gaba da hudu ba sa. To haka nan wata rana sayyidina Umar dan Khattab yana hudu ba sai ya karanto ayar sujjada ko ayar da a cikin ta akwai sujudit tilawa, sai imamu suka fara gyarawa za su yi sujjada, domin sun saba idan Umar ya karanto ayar da a cikin ta akwai sujjadar tilawa to sukan yi sujjada ko ana tsaka da hudu ba. Ran nan da Umar ya ga za su yi sujjada sai ya dakata sai ya ce a kakkuyi, yau ba za a yi ba, mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko yaushe bane in ya karanta ayar sujjadar tilawa muke yi, wani lokaci ai wani lokaci ba za a yi ba. Waɗannan duk suna nuna cewa akwai maganganun da ake iya yi idan ana hudu ba. To sai malamai suka kalli wannan mas'ala sai suka ce kenan duk abin da yake da alaka da gyara ko maslaha amma za a iya yin magana a kansa, ko a nan take wanda ta shafi masallacin, ko kuma abin da ma bai shafi masallaci ko sallah ba a nan lokaci a wannan lokacin. Kaga kamar maganar ruwan sama ba abu ne wanda ya shafi wannan lokacin ba, amma maganar tashi kai tahiyatul masjidi abu ne wanda ya shafi sallah a wannan lokaci, ya shafi masallaci. To haka nan maganar wanda za su yi sujjadar tilawa a dakatar da su abu ne wanda ya shafi nan take, ya shafi masallaci. To sai malamai suka ce kamar yanzu masu saida ruwan alwala, idan yanzu ka ce masu saida ruwan alwala da liman ya fara hudu ba duk su daina, to da yawan mutane ba za su yi sallah ba kenan. Da haka mai saida ruwan alwala da cinikinsa da maganarsa ba laifi. To haka nan masu tsaron kayan mutane, security, kila wanda za su ce sa abin hawanka a can, yi fakin a can, gyara can, yi kaza, to wannan shi ma dan gyaran sallah, dan in babu waɗannan abubuwan to sallah ba za ta yi ba. Idan barayin kayan hawa na mutane suka san masallacin nan yan agaji da an fara hudu ba duk zama suke yi, to sun samu kasuwa. To wannan da ire-iren su dan maslaha malamai suka ce babu laifi idan suna magana ko ana hudu ba. To haka nan ma masu gyaran sahu za su iya shiga nan in ana bukata, amma kada abin ya kai kamar yadda ya faɗa na cewa za a yi faɗa. Asali shine babu hakan, larura ce take sawa. To ka'ida a musulunci shine ad-darura tubihul mahdura, kun ga asali cin mushi haram ne, shan giya haram ne, kama yunwa tana sa a ci mushe in an rasa abinci, yunwa tana sa a shagiya in an rasa abinci, matukar hakan zai kai ga rayuwa ta salwanta. To don haka akan irin waɗannan ka'idojin ake kula da wannan masail din. Duk abin da ya zama ababul larura kuma abu ba zai yiwu ba na wajibi sai an yi shi, to ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, shi ma yana kamsa hukunci na wajibi. Allah ya sa mu dace. Amma dai duk da haka sai ai hattara kada abin ya zama kofa bude. Yawwa. Mai tambaya ta ƙarshe bayan sallama da fatan alkhairi yace mallam ina da tambaya guda biyu. Tambaya ta farko, mace ce ta je masallaci sai ta samu wasu kawai ta biya su kuɗi dan su tsaya mata a matsayin waliyai har aka daura aure ba tare da sanin iyayenta ba, to mallam me hukuncin wannan aura? To abin tambaya, me yasa ta guji iyayenta ta zo neman a daura mata aure? Iyayen ne suka ki daura mata aure? Da suka ki daura mata aure, me yake dalilin su na kin su daura mata aure? Saboda ita dai wannan matar tunda ta zo neman wani ya daura mata aure, na farko ta san muhimmancin waliyi, na biyu kuma ba fasika bace, da fasikanci take so ta yi da iskanci ba za ta zo neman wani ya daura mata aure ba, sai ta je ta kama daki a hotel ko? To kaga dole ne sai an binciki me yake dalilin da yasa waliyan nata suka ki daura mata aure, ko meye dalilin da yasa ita take zuwa wajen waliyan nata, sai an binciko wannan sannan za a san hukunci. Asali a musulunci shine mace ba ta yin aure sai da me? Sai da waliyi. Manzo Allah yace ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil, duk matar da ta yi aure ba da izinin waliyinta ba auren ta batacce ne, ma'ana auren bai ba. To amma me yasa waliyin ya ki mata aura? Dole sai an bincika. Akwai waliyin da ta fi shi gaskiya, ta kawo mijin tana so a yi mata aure, babu wani illa, kila shi yana da fada da mijin, kila kuma isa, kila shi ne baya shiri da ita, sai ya ce ba zai daura mata aure ba, to shikenan kawai sai a bar ta haka? Ba zai yi ba. Duk mutumin da ya samu tangarda da waliyinsa, to shari'a ce take shigowa tsakiya. As-sultanu waliyyu man la waliya lahu, shugaba ko dai gwamna ko shugaban ƙasa ko duk wani wanda yake authority ko alƙali a shari'ar musulunci shine waliyin wanda bai da waliyi, ma'ana ko dai wanda waliyin yace ba zai daura masa aure ba ko kuma kwata-kwata ma ba shi da waliyi, domin yanayi yana iya sa wani ya rasa ma waliyin kwata-kwata, to a irin wannan wani na iya zame masa a madadin waliyin sai ya daura masa aure. To da haka wannan ba za mu tabbatar da aurenta cewa babu shi ba sai mun ji dalili, ko ba haka ba? Dalili shi zai hukunta abinda tai daidai ne ko kuskure ne. Tambaya ta biyu, malam menene hukuncin likitan da a dalilin kuskuren shi ne mara lafiya ya rasu ko ya rasa ransa, ko kuma rashin basic kayan aiki ne a asibiti ya jawo mara lafiya ya rasu ko ya rasa ransa? To shin tambaya, su waɗannan likitocin hukuncin kafara ne akan su ko kisan rai? Ai kisan rai ne, sun yi kisan rai. Abinda za ka ce diya za su biya ko kisa su za a yi? Ma'ana diya za a ce su biya ko kuma su ma kashe su za a yi? An gane ko? Idan ya tabbata ganganci suka yi kashe su za a yi, shine asali. Sai dai in waliyan wanda suka kashe sun ce mun haƙura a madadin a kashe su su biya mu diya, to sai a komo diya. Za su biya diya mughallaza, diya mughallaza shine raƙumi 100 za su bayar. To sannan kuma za su yi azumi 60. An gane ko? Za su yi azumi 60. To amma idan kuskure ne ya sa, ma'ana ba ganganci ba ne, kuskure ne, to wannan ba za a kashe su ba, kai tsaye diya za su biya. Waliyan jini in sun ga dama sun yafe musu diya ko sun kankare musu wani abu daga ciki, falillahi alhamdu, amma in ba haka ba dole sai sun biya wannan diyar. An gane ko? Shine abinda aya ta ce, wa man qatala mu'mina wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man yaqtul mu'minan khata'an فتهجر قبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتهجر قبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتهجر قبة مؤمنة وأن شيني ذاك قتل الخطئ أنا بعد دية مقلدة قتل العمد أصلا سشيني أي كساسي الله يسامح داتي ajiya idan ba amanta ba mun tike da ƙarshen aya ta 50 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin nas alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum ko da haka zamu tashi farkon aya ta 151 fadin Allah kama arsalna fiikum rasulan minkum kuma wannan shine darasin mu na 15 a wannan shekara mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
الله يتي كما أرسلنا فيكم كما يد مك أيكوني أتكنكو رسولا دمنزو منكم كما أنتكنكو wannan kama din kafu kafu tashbih kafun ce wacce ake kamanta abu da ita shi yasa ilimin balaga ana kiranta da suna adatu tashbih ko a Hausa za a ce wani yayi kama da wani daka wannan kama din ana nufin kwatanta tsakanin abu kaza da abu kaza at-tashbihu bainal mushabbahi wal mushabbahu bihi to anan me Allah yake kamantawa da aiko manzo sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi yadda Allah ya cika ni'ima ta hanyar bayanin alqibla irin haka ne ya cika ni'ima ta hanyar aiko annabi ai wali utimma ni'mati alaikum kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum duk bayanin da akai a baya na cika alqibla na kallon alqibla da canja ta daga baitul maqdis zuwa dawowa ka'aba ai diddan a cika ni'ima ne ni'imar ita ce addini domin ba wata ni'ima da Allah ya yi wa dan adam a duniya in ka cire halittarsa da yayi sama da addini da ya bashi to da haka irin yadda Allah ya cika mana ni'ima ta hanyar ba mu addini to haka yake cika mana ni'imar ta hanyar yi mana bayanin abin da addinin ya kunsa hukuncin hukuncin addinin wanda kuma wannan ni'imar ta ba mu addini irin ta ce ni'imar aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi annabin shi yazo da addinin daka yadda addinin yake ni'ima haka annabin yake ni'ima shi yasa Allah ya kira annabi da suna ni'ima a wani waje ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafiruna sun san ni'imar Allah suke musunta ni'imar Allah ana nufin manzon Allah daidai da alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu daka ubangiji yace irin yadda nayi muku bayanin cikan ni'ima ta hanyar fayyace muku batun alqibla to irin haka ne kuma na cika muku ni'ima ta hanyar aiko muku manzo fi kuma a cikin ku minkum kuma dan cikin ku to anan ana magana akan fi kum minkum da larabawa ake ina fata an gane domin larabawa sune kabila annabi da haka da aka ce fi kum a cikin ku ana nufin ku larabawa minkum dan cikin ku ana nufin ku larabawa mana Allah madaukakin sarki yana nuna ni'imar da yawa larabawa ta hanyar zabar annabin ƙarshen zamani a cikin su tare da cewa annabtarsa bata takaita a iyasu ba amma dai Allah ya musu wannan baiwa Allah ya fifita su ta wannan fuska akan sauran kabilu an gane ko ba kuma ana nufin kowane balarabe yafi kowa ba a'a amma dai kasantuwar annabi balaraban dangi wannan daukaka ce ga kabilan larabawa to amma daidaikun larabawa ba su fi daidaikun hausawa ba ba su fi daidaikun yarbawa ba ba su fi daidaikun kowace kabila ba anan kan fifi ko baya tabbatuwa sai da me sai da tsoron Allah dan ka zama balarabe ba za ka fi wanda ba balarabe ba, dan ka zama bahaushe ba za ka fi wanda ba bahaushe ba, dan ka zama bafulatani ba za ka fi wanda ba bafulatani ba, dan ka zama kanuri ba za ka fi wanda ba kanuri ba. Dukkan bayin Allah matsayin su ɗaya ne a wajen Allah illa bittaqwa, sai wanda ya fi tsoron Allah. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا قوم تنيمو كهلتيكو دغا نمجي دايا دا مچا دايا شيني النبي آدم دا هواء دكن أصل أمو قداني وجعلناكم شعوبا أما دغا بايا مكا كساكو دنجي دنجي وقبائل مكا رباكو قبيلو قبيلو الله يتي لتعارفوا دنكو سابا دجونا dan ku koyi mu'amalolin juna, dan ku ci gajiyar juna. Wato wani hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta fuskar karkasa mutane kabilu dangi dangi, akwai abubuwa masu yawa na ban mamaki. To amma da yawan ƴan adam in ba su gane hikimar ba, sai su maida abin kuma wani abu na daban. Wani sai ya rinka ganin shi tunda dan kabila kaza ne ya fi dan kabila kaza, ai kabilarsa ta fi yawa a ƙasa, ai kabilarsa kaza, wannan duk ba shi bane. A'a, Allah yayi ka dan ka amfana dan a amfana da kai. A cikin bambance-bambancen kabilu akwai bambance-bambancen al'adu. To zaka amfana da al'ada, wasu zasu amfana da taka. Akwai bambancin kayan sawa, zaka amfana da nasu, zasu amfana da naka. Akwai bambancin abinci, zasu amfana da naka, zaka amfana da nasu. Yanzu mu dauka cewa Najeriya dukkan mu Yarbawa ne, amma kawai zani ta ci ba. A ce Najeriya duk zagi-zagi ne mu, fate zani ta shafa. A ce Najeriya duk nyamurai ne, abu da te ba za mu ta ji ba kenan. To amma akai wasu nyamurai, wasu Yarbawa, wasu Kanuri, da haka wani lokaci sai ka koyi cin abincin Kanuri, ka ci buski, wani lokaci ka sha fura da nono, ka dawo gidan Fulani, wani lokaci ka ci teba, ka shiga gidan nyamurai, wani lokaci ka ci abu. To haka nan lita'arafu. To sannan ku kalli wata hikima ta Allah. Bambancin yare kadai hanya ce ta samar da aiki ne. Yanzu jami'o'i da yawa sun bude faculty of languages, koyayyar yarurruka. A can za a koyi yare kaza, za a koyi, idan duk yare ɗaya ne duniya, to ba wanda zai koyi yaren wani, kowa ya iya shi. Amma yanzu wani zaka ga yana kwambo turanci ya koya, ba abin da ya sani turanci ya sani, shine abincin nasa yare. Wani yana kwambo Hausa ya karanta, dakta ne ko professor ne na Hausa, Hausa ita ce abincin. Wani yana kwambo yare kaza ya iya Faransanci, da shi yake cin abinci. To in duk yare ɗaya ne, yaushe za a iya wannan? Ka duba wajen masu sana'ar kaya. Idan yanzu dukkaninmu kabila ɗaya ce, kaya iri ɗaya muke sawa, to masu ɗinka kaya ba za su ci kasuwa da yawa ba. Amma yanzu ya wani yana zaune bahaushe ne shi, amma yana sha'awar kayan inyamurai, sai ya ɗinka masu. Wani bahaushe ne yana sha'awar kayan Yarbawa, sai ya ɗinka masa. To kaga nan ma wata hanya ce ta samar da sana'a. Da haka Ubangiji ba wanda ya kai shi iya tsara rayuwa. Idan ka tsaya ka kalli yadda Allah ya tsara duniya, in ba Allah ba, ba wanda ya sai tsara ta haka. Ta fi ƙarfin tunanin ɗan adam. Amma Allah ya aje komai a inda ya dace, ya tsara komai a inda ya kamata, subhanahu wa ta'ala. Da haka dai a nan Allah yana bayani ne akan falalar da ya wa Larabawa ta hanyar sanya annabin ƙarshen zamani ya zama ɗan cikinsu. Daidai da faɗin Allah, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دهك أنما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دهك منشك مكني إما تونا مقسك من أيكو منزول أنشكنكو yana karantar da ku ayoyin Allah, shine Al-Qur'ani, sannan kuma yana tsarkake ku daga daudada na miyagun ɗabi'u da miyagun halaye. Yana gaya muku kaza ba kyau ku daina, girman kai ba kyau ku daina, hasada ba kyau ku daina, ƙyashi ba kyau ku daina, ninkufarci ba kyau ku daina, annamimanci ba kyau ku daina. Duk waɗannan daudodi ne na zuciya. Manzo Allah ya zo ne don ya tsarkake mu daga irinsu. An gane ko? To shine wayu zakikum wa yu'allimukum alkitaba, sannan yana sanar da ku ma'anonin littafin da ya koya muku karatun bakin sa. To shine Ibn Kasir yace wa yu'allimuhum alkitaba wa huwa alquran, abinda ake nufi da yana sanar da su littafi, littafin shine alqurani. Kuma kamar yadda irin wannan aya ta gabata a baya, Allah yace yatlu alaihim alaikum ayatina, sannan kuma yace wa yu'allimukum alkitaba, ma'ana yana koya muku karatun baki, sannan kuma yana fassara muku abinda bakin ya kunsa. to sannan wal hikima yana sanar da ku hikima. Ibn Kasir yace wa hiya sunna, shine sunnar sa sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wayu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kuma yana sanar da ku abinda da ba ku sani ba. Shine Ibn Kasir yace wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna fa kanu fil jahiliyyati al-jahala, yana sanar da su abinda da ba su sani ba domin suna cikin bakin jahilci. Yasfahuna bil qawli al-ghira, suna fadar zantuttuka na wauta. Fantaqalu bi barakati risalatihi wa bi manni safaratihi ila halil awliya, amma daga baya halayen su suka canja daga wawaye larabawan daji gidadawa kauyawa marasa sanin ciwon kansu marasa sanin ya kamata, amma suka dawo suka zama mafi daukakar bayi waliyan Allah. An gane ko? Wasajayal ulama, suka zama masu dabi'u irin na malinta, irin na dattako da sanin ya kamata. Fasaru a'maqan nasi ilman, suka zama sun fi kowa zurfin ilimi. Wa abharuhum quluban, sun fi kowa hangen nesa. Wa aqallahum takallufan, kuma sun fi kowa saukin dawainiyar rayuwa ta fuskar addini. Wa asdaqahum lahjatan, kuma sun fi kowa gaskiya a wajen magana. To shine Allah ya ce fadhkuruni, lallai ku tuna da ni, adhkurkum, ni ma zan tuna da ku. Ko fadhkuruni, lallai ku ambace ni, adhkurkum, ni ma zan rinka ambata ku. To shine malamai suka ce abinda ake nufi da ku ambace ni zan ambace ku, ku ambace ni ta hanyar bin umarni na, ni kuma zan ambace ku ta hanyar ba ku lada. An gane ko? Domin akwai zikirin da Allah yake yi da zikirin da bawa yake, kowa da irin nasa zikirin. Shi Allah zikirinsa gare ka shine ya baka ladan abin da ya sa ka kai, kai kuma naka zikirin gare shi shine kai masa abin da yace ka yi kai. Shine Hasan al-Basri yace qala udhkuruni fi mabtaratu alaikum, abinda Ubangiji yake nufi ku tuna da ni cikin nauye-nauyen da na wajabta muku. Idan aka kiran sallah, in ka tashi kai sallah kai zikiri, ma'ana ka tuna Allah. In ana yin wani abu ba daidai ba, ka tuna girman Allah, ka bari kai zikiri, domin ka tuna Allah ka guje wa saba masa. Da haka zikiri ba wai kawai sai furicin baka ba, zikiri na zuci bal ma shine mafi girman zikiri, yin abinda Allah yake so, barin abinda Allah baya so. To da haka idan mutum yayi haka, shi kuma Allah sai yace zan ambace ka, ni kuma nawa ambata. Shine azkurkum fima awjabtu lakum ala nafsi, ni kuma zan yaba muku ko in ba ku lada cikin abinda na wajabta wa kaina na cewa in kun yi kaza ni kuma zan muku kaza. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, Ubangiji mai girma da bawa yana faɗa hadisi ne kudusi, yace man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni ma zan ambace shi a cikin raina. Wa man zakarani fi mala'in, wanda ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu, ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tasa. To cewa wanda ya ambace ni a cikin jama'a ba ana nufin zikirrika na bid'a da 'yan bid'a suke taruwa su yi ba, ko su kewaye kyalle, ko su zo su yi ta dukan kirji. Wannan ba a taɓa samun annabi ya yi shi ba, ko a hadisin ƙarya, ko a hadisin ƙarya. Dan kada wani ya zo ya fake da wannan ya ce to ai gashi an ce wanda ya ambace ni a cikin jama'a. Saboda abubuwan da suke yi kai ka sani, ba wai magana cewa addini ba, hankali lafiyayye ma ba zai wannan ba. Kaga mutum tsoho da furfura da komai, amma yana alkafura, wai zikiri ne, ana dukan kalangu, wai shi ma zikiri ne, wannan ba zikirin Allah bane. Manzo Allah bai taba irin wannan zikirin ba. In kwada shi Allah yake nufi, to za a fara ganin yayi annabi, domin duk abin da Allah ya ce ayi annabi ne yake fara idan ya nuna wa mutane. Kuma ko su din muna kalubalantar masu wannan, ba za ka taba ganin shehun nan suna yi ba. Shi yasa wani shehu yanzu da ya fito a Zaria yana da ban mamaki, abin da yake duk sauran shehun nan dariƙa ba sa yi. Kaga shi da kansa yana rawa tsoho, ba sa yi su. Su sai dai su zauna su bar yaran su yi ta yi. Amma shi yanzu ya zo da wani abu na daban, na ban mamaki. To in kwada abin alkhairi ne ba su ya kamata a fara gani ba, shehun nan a gaba a ga shehu yana dukan wannan kirjin nasa bam bam bam, amma ba sa yi. Abu ne wanda ma anzalallahu bihi min sultan, babu shi a shari'ar musulunci, kuma a hankalce a natse wannan bai dace ba. To da haka ba irin wannan zikirin ake nufi ba. Malamai suka ce abinda ake nufi idan ka ambaci Allah a cikin jama'a, in kai sallar jam'i, ba a jam'i ake yin ta ba, kuma sallar zikiri ce, waqimus salata li zikiri, utul ma uhiya ilayka min alkitabi waqimus sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Daka idan kai sallah a jam'i, kai zikiri a jam'i, to shi kuma Allah sai ya gaya wa mala'ikunsa cewa ga wani can dan wani jikan wani bawa na yayi sallar jami'i ku zame masa shaida shine zakartuka fi mala'in khairin min ni kuma zan ambace ka cikin jama'ar da ta fita ka ko shakka babu jama'ar mala'iku tafi jama'ar mutane domin jama'ar mala'iku kiramin ne barara nagartattun bayi ne la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun amma su ko mutane ba yadda za ka tara jama'a ka ce ba su da laifi dole wancan yana da nasa wancan yana da nasa ni ma ina da nawa kai ma kana da naka to da haka wannan shine to kaga kenan wannan yana nuna mana ashe addinin musulunci ba da ka ake fassara shi ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita take fassara qur'ani inda babu wannan hadisin kawai fadhkuruni azkurkum kowa zai fake da wannan yace shi ba zai yi abin da ya ga dama da sunan zikiri to amma sallah sunna ita ce take daure abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a turke shi yasa sunna ita ce take yakar duk wani fitsarare take hana masa cin kasuwar sa ta fitsara da sunan addini duk wanda ya taso zai wata fitsara to sunna ita ce take taka masa burki da ka zo zaka fassara alqur'ani da ka sai ya ce to waye maka wannan fassara nuna mana wani aikin annabi game da irin wannan fassara taka idan yanzu ka zo ka dauki wannan ayat ka ce ai tana nuna ai zikiri da haka daga nan aka samu wazifa kewaye faran kyalle daga nan aka samu dukan kirji daga nan aka samu kada mandiri ai duk zikiri ne sai mu ce maka a ina annabi yayi haka in annabi yayi shikenan ya nuna shi Allah yake nufi da zikiri amma in annabi bai bato ba shi Allah yake nufi da zikiri ba kuma sai a dawo tarihi waɗannan duk dariku da aka samu su da waɗannan zikirorin nasu sai da annabi ya bar duniya da sama da shekara 500 fa aka same su dariƙar da ta ja zango mai dadewa wacce ta girmi da yawa daga cikin dariƙokin shehunta a shekara 500 hijira zuwa 600 aka yi shi Sayyid Abdul Qadir Jilani amma shehu Tijani sai da hijiran manzo Allah ta bar ta kai shekara 1150 aka haife shi to sannan ne yazo da Salatul Fati sannan yazo da Jawharatul Kamali sannan yazo da wazifa to abin tambaya shekara 1150 ba a zikiri sai da aka haife shi waɗanda suke shekara 1150 kafin a haife shi wani zikiri suke yi to za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba tunda dai ba su yi nasa ba na san ku ko hauka kake ba za ka ce ba za su shiga aljanna ba to in ka yadda wancan za su shiga aljanna to wancan zikirin Allah yake nufi ba wannan sabon ba to da haka wannan shine abin da ya kamata ku fahimta shi yasa za ka ga duk mutumin da yake so ya fi tsara da sunan addini babban abokin adawarsa sunnar manzon Allah ce dole ne sunna ta gamu da kalubale ta gamu da kwazzaba saboda ba za ta bar shedanu su shedanci da sunan addini ba su fassara addini yadda suka ga dama su yi shi yadda suka ga dama ba yadda Allah ya ce ba ba zai yi ba Ibn Kasir ya ci gaba da cewa rawal Imam Ahmad an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito daga Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah azza wa jalla Ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa a hadisi kudusi yabna adam ya kai dan adam in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi in ka ambace ni a cikin zuciyarka zan ambace ka a cikin raina to me yake nufi da in ka ambace ni a zuciyarka shine ka tuna wani umarni na Allah a zuciyarka kuma ka aiwatar ba wanda ya sani shi ma Allah madaukakin sarki zai ambace ka kebantaccen ambato a ransa ba tare da ya ga kowa ba ba tare da ya sanar da kowa ba domin aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka Allah yake ma jaza'an mai faka an gane ko ko kuma ka tuna wani laifi da kake a zuciyarka tsakaninka da Allah ba wanda ya sani kawai ka ce Allah na tuba to nan ma kai zikiri an gane ko to sannan sai ubangiji yace in zakartani fi mala'in in kuma ka tuna ni a cikin jama'a ko ka ambace ni a cikin jama'a zakartuka fi mala'in minal mala'ikati to ni kuma zan ambace ka a cikin jama'ar mala'iku aw qala fi mala'in khairin min a wata ruwaya yace a cikin jama'ar da ta fita ka wa inda nauta minni shibran in ka kusanto ni daidai da dani daya da nautu minka zira'an ni kuma zan kusanto ka kamu daya wa inda nauta minni zira'an in ka kusanto ni kamu daya da nautu minka ba'an ni kuma zan kusanto ka taku daya wa in ataitani tamshi in ka zo min da sauri ataituka har wala ni kuma zan zo maka da sassarfa abinda ake nufi shi Allah duk in kai masa in ya tashi sai ya ninka maka in dai alheri kai daye maka goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to wannan shine da haka ubangiji madaukakin sarki yace fadhkuruni azkurkum, lalle ku rinka ambato na zan rinka ambatanku. Ya ƴan uwa mu sani, ibadar zikiri babbar ibada ce, amma ba ana nufin mutun ya gaban kansa ba, ana nufin ya koma ya tuntubi manzon Allah cikin hadisansa ingatattu ya Allah yake nufi da zikiri. Nana Aisha mata Annabi ta faɗa ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, manzon Allah kowane hali zikiri yake. Kuma Allah ya faɗi zikirin nan, akwai na zama, akwai na tsayuwa, akwai na kwanciya. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, masu zikirin Allah a tsaye, a zaune, a kwance. Imam al-Qurtubi yace dan adam baya fita daga cikin waɗannan hali guda uku: in baya tsaye yana zaune, in baya zaune baya tsaye yana kwance, in baya tsuguna baya kwance yana tsaye. Abin nufi waɗannan su ne iya halin da ɗan adam yake samun kansa. Ba za ka ce ga wani shi ba a tsaye ba, shi ba a kwance ba, shi ba a durƙushe ba, ba za a samu haka ba. To sai mu dawo mu gaya, sunna ta fayyace mana zikirin tsayuwa, zikirin kwanciya, zikirin tashi. Manzo Allah duk wani motsinsa yana zikiri. In zai tashi, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, yace duk wanda yayi wannan zikirin yayin tashi, duk zunubin da yayi a wajen Allah ya yafe masa. Idan kuma bai yi zunubi ba, to Allah zai bashi lada, zaman da kai din lada ka samu, ko ba kai komai ba. To haka nan in zai zauna, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, manzo Allah yace duk wanda yayi wannan zikirin ya zauna, duk wani abu da ke wajen wanda zai iya cutar sa, Allah ba zai bari ya cuce shi ba. Ko kuna ma ce kai wannan zikirin ka zauna akan ta, ba za ta cije ka ba. Imam al-Qurtubi yace ni na gwada wannan, akwai inda nake zama, inda Qurtubi yake zama, wata dadduma sa ko buzun sa yake karantar da mutane, ashe kunama ta dade a wajen tayi kwai, ta kyankashe har tayi yaya. Amma kunaman nan kullun Qurtubi zai zo ya zauna akan ta, ya danne ta, in yi wannan addu'a ba ta iya cizan sa. Yace wata rana kawai sai na taho ina zancen zuci na sha'afa, da nazo kawai sai na zauna ban yi zikirin ba, ina zama kawai sai cina kunama ta cije ni. Da aka tashi aka daga shimfiɗa, sai aka ga kunamar ba lokacin ta shiga ba, ta dade tayi kwai har ta kyankashe. To shine sai Qurtubi yake yin tunani, saboda su bayan Allah na kwarai, duk lokacin da aka samu matsala sai sun yi wa kansu bita, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Da haka sai ya fara tunani, to me yasa haka, in haka ne me yasa da nake zama bata cije ni ba, ya akai kuma yau ta cije ni? Sai ya gano yau da ya taho daga gida, ya taho yana wani zancen zuci, ya manta bai yi zikirin zama ba, shine kunamar ta samu damar cizan sa. To haka manzo Allah ya gaya mana zikirin shiga gida. In ka zo zaka shiga gida, shedanu ne suke biyo ka, a guje, baka ganin su, shedan ne da tawagarsa. Da ka zo kai addu'ar shiga gida, to sai ubangidan shedanin yace to fa wannan gidan ba ku da damar shiga sa, mai gidan ya tsare kayan sa. To amma dai ku zo mu gani, idan wawa ne bari mu shiga gida, in bai yi bismillah ba abinci ma cinye masa abinci mu fita. To manzo Allah yace za su shigo amma ba za su iya kwana a gidanka ba. To in akai sa'a da ka zo gida aka kawo maka abinci sai kai bismillah, sai su ce kash yayi mana bukulu, ba kwana ba abinci, sai su watsa su ban maka gida. To haka fa ba ma ganin su, amma Allah ya ce mu ambace shi, manzo Allah ya fayyace mana ga ambatan, ga kuma amfanin ambatan. Haka ne, in ka je kwanciya kai zikirin kwanciya, in ka zo tashi kai zikirin tashi, kowanne sai da Annabi ya faɗi fa'idarsa. In kai kwanta ka ce kaza kaza, ga abin da za a yi maka. In ka zo tashi ka ce kaza kaza, ga abin da za a yi maka. Manzo Allah ya ce sau da dama ɗayan ku zai wayi gari ya ji ransa a ɓace, bacci bai ishe shi ba, alhalin ya fi awa goma yana bacci amma baccin bai ishe shi ba, ya ji shi da kasala. In wani in ba ka da ilimi sai ka je kai ta shan jike-jike, kai ne shan tazargade, kai ne kaza, kai ne shan maganin energy drink da sauransu, amma ba a nan matsalar take ba, baka tashi da ambaton Allah ba ne. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya bacci ya tashi bai ambaci Allah ba, zai ji kasala, zai ji bacin rai, to haka zai wuni-wunin ba daɗi. To amma da zarar ka ambaci Allah, to za ka tashi ka ji ka kamar kayi training, ka ji kamar ka sha a jigarau, ba ka da damuwa, ba ka da kazarkazar, kana da kazarkazar, kana da cikakken nishadinka. To waɗannan su ne ambaton Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi. To sannan yana daga cikin alamar da ake gane ambaton Allah, yana ƙara mutum natsuwa. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, Ubangiji ya ce masu imani su da ambatan Allah zukatan suke nutsuwa. Sai Allah ya ce ku saurara ku ji, da ambatan Allah ne daman zuciya za ta samu nutsuwa. To duk mutumin da kaga yana zikiri kuma ya haukace, wannan ambatan Allah yake? Ba zikirin da Allah yake so ba. Shi yasa zaka ga a zikiri na bid'a in ka dade kana yi zarewa kake, sai a ce ka zama zakiru, riga gaba aljihu baya aljihu, ba taje kai, buzu buzu da kai, wannan ba zikirin Allah bane. Zikirin Allah na tsuwa yake koyarwa. Amma kana zikiri ka haukace, to wallahi ba Allah ka ambata ba, shiriri takka kai, ya kamata ka shiga taitayinka. Ubangiji ya ce washkuru li wala takfurun, kuma ku gode min kada ku kafirce mu. To kalmar washkuru li a larabci akan ce shakara lahu da shakarahu, an gane ko? Washkuru li ko washkuruni ko duk ana faɗa a larabci. To amma dai anan Allah madaukakin sarki ya ce washkuru li, ku yi godiya a gare ni, wala takfurun, kada ku butulce mu. Al-Imam Ibn Kathir ya ce bishukurihi wa wa'adihi ala shukurihi bi mazidil khairi, amara Allah ta'ala bishukurihi, ubangiji ya umarci bayi da su gode masa, wa wa'ada ala shukurihi bi mazidil khairi, kuma ya alƙawari duk wanda ya masa ya gode mai, to sai ya masa ƙari na alherin da ya bashi. Shine fadan Allah, wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, ubangiji ya alƙawari ya kuma shelantawa bayi duk wanda ne wa ni'ima ya gode mun zan ƙara mai. To ni'imar shine kafarta abin da Allah ya maka din a baki, to sannan kuma kayi abin da ya kamata da abin da Allah ya baka. Idan ni'ima ce ta kuɗi, Allah yana son ka nuna yayi maka ni'ima. Inna Allaha idza an'ama ala 'abdin yuridu an yara athara ni'matihi alayhi, haka annabi ya faɗa. Allah yana son in yawa bawa ni'ima a gani a jikinsa, a ga kayanka suna da kyau, gidanka yana da kyau, abin hawanka yana da kyau, Allah ya maka dukiya kenan. An gane ko? To sannan kuma ka rinka abin da ya dace da arzikin da Allah ya baka, fitar da zakka ta farilla, taimako, sadaka, sada zumunci. To wannan shine ka gode wa Allah a ni'imar da ya maka. Amma Allah ya maka ni'ima baka so ka sa mai kyau, dan ka a gane kana da kuɗi kar ayi a roke ka, to baka gode wa Allah ba, butulci kenan. Ba ma ka fada, kullun kai cikin matsala kake. Akwai mutumin da kullun idan ya dawo gidansa gaban iyalansa, ayyau ba daɗi, wai kar a gane kasuwa ta gara ya samu kuɗi, dan ka a ce to kuma akwai bukata. To haka da ya gamu da ƴan uwansa, wallahi ai rayuwa sai hakuri kaza kaza. To wannan butulci ne, Allah baya son wannan. Duk mutumin da yake haka yana kirawa kansa tsiya, sai Allah ya kwace kuɗin. Amma mutumin da yake yabawa Allah, ai alhamdulillah yau kasuwa kan, alhamdulillah yau an samu buɗi, yau ba, to sai Allah ya ta ƙara maka. Shine la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. To daka Allah ya ce wala takfuruni, kada ku kafirce mun, ma'ana kada ku butulce mun, in muku ni'ima ku ki nuna nayi muku, ku ki fada, sannan ku ki yin abin da ya dace. Yana daga cikin godiya ga Allah cikin ni'ima kai amfani da abin da Allah ya baka wajen yin ayyukan alkhairi. In kuɗi ne, wajen taimakon babagata, wajen taimakon addini, wajen rufa wa kanka asiri, cin mai daɗi, saka mai daɗi, hawa abu mai kyau, wannan duk yana daga ciki. Amma Allah ya baka kuɗi, ka koma kana saba masa da su, da kuɗin Allah za ka sha giya, da kuɗin Allah za ka nemi matan banza, da kuɗin Allah za ka yi abu kaza na fasikanci, to baka gode wa Allah ba, ka butulce masa, ka kiyaye idan ya biyo ka bashi, idan ya zo ɗaukar fansa a kanka sakamakon wannan abin da ka yi. Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Raja al-Utarudi, kala ya ce kharaja alaina Imran ibn Husayn, Imran ibn Husayn ya fito mana, wa alaihi mitrafun min khizzin, yana sanye da wata riga ko tufafi na wani yadi mai kyau, lam narahu alaihi qabla zalika, ba mu taɓa ganinsa da irin wannan kayan ba, wala ba'dahu, kuma bayan wannan ma ba mu sake ganinsa da su ba. Faqala, sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, Imran a lokacin wasu kuɗi ya samu, sai je dinki na alfarma. To shine ya fito aka ganshi, to shine a ƙarshe sai yake gaya wa su waɗanda suka ganshi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man an'ama Allahu alaihi ni'ma, duk wanda Allah ya masa wata ni'ima, fa inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala khalqihi, shi Allah yana so ya maka ni'ima, ya ga tasirin ni'imar a jikinka, ya ga ni'imar ta bayyana a tattare da kai. To wannan shine washkuru li wala takfuru, sai Allah ya ce ni
ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin.
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ista'inu ku nemi a taimake ku bis sabri ta hanyar hakuri was salati da kula da sallah mana duk abin da kake nema a wajen Allah in ka rike wadannan dabi'un guda biyu Allah zai baka nasara ko menene shi abu na farko ka zama mai hakuri mai juriya kar ka zama mai kasala mai lalaci mai ci da zuci an gane ko domin rago baya shan zuma dole ne sai da jajircewa ake jin dadi kowa shawiya yakan sha dadi to amma da yawan mutane abin da yasa ba sa yin nasara a duk abin da suka sa gaba ba su da hakuri ne wata kaddara ta Allah ya kaddara abu kaza da zaka ci moriyarsa ka ji dadin sa sai ka sha wahalar sa ta shekara biyu to wani sai ya fara neman abin yau gobe jibi sai da ya shekara 1 da wata 1 ko da wata 5 sauran wata 7 ya fara cin gajiyar abin sai ya watsar sai kuma ya sake koma wani abu to shi ma kuma da kaddarar sa sai kai masa wahala duk wani abu da kaga ana mora a duniya ana jin dadin sa sai da aka yi masa ne wahala sai da aka yi masa wahala to shine Allah yake gaya mana sirri ne na nasarar rayuwa sirri ne na cin gajiyar rayuwa sirri ne na samun biyan bukata shine hakuri duk mai hakuri yakan yi nasara amma duk mutumin da bai da hakuri ba zai taba nasara ba azalla yace wa alam anna an-nasra ma as-sabr ku sani nasara ba a samun ta sai an yi hakuri amma rashin hakuri to yana sa duk abin da ka sa a gaba ba za ka yi nasara ba an gane ko shine Allah yake wasta'inu ku nemi mu taimake ku bi sabri ta hanyar hakuri to shine malamai suka ce wannan ayar kamar a lokaci guda tana umarni ne da ai hakuri kuma tana nuna mana falalar hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mu'mini la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana lahu khairan shi mai imani duk abin da Allah ya kaddara masa alheri ne a gare shi in asabatu sarra'u fa shakara idan abun farin ciki ya same shi ya gode wa Allah kana khairan lahu godiya sai ta zame masa alkhairi sai ta jawo masa karin falala wa in asabatu darra'u in kuma wata cuta ce ta same shi abinda baya so ne Allah ya kaddara masa ya same shi fa sabara sai ya hakuri kana khairan lahu hakurin sai ya zame masa alkhairi domin hakurin zai sa ya tadda rabo bahaushe ma yace hakuri mai tadda rabo kuma mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu daka Allah yake gaya mana cewa lalle mu yi hakuri inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri Allah yakan ba su lada ba tare da lissafawa ba kawai an taya musu ake yi to daka hakuri yana da matukar falala tare da cewa yana da wahala amma kuma yana da falala yasa larabawa suka ce as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali shi hakuri bai da dadi daci ne da shi duk mutumin da kaji an ce wani yi hakuri an san abin da aka dora masa ba dadi ko bahaushe yace duk wanda kaji an ce yi hakuri an cutar da shi to amma duk da haka akwai nasara dan haka hakuri dandanan sa ba dadi a farkon lamari amma kuma karshen sa yafi zuma zaki to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufin mu da shi anan al-imam ibn kasir yace was-sabru sabrani hakuri iri biyu ne fa sabrun ala tarkil maharim wal ma'asi akwai hakuri na nisantar abubuwa na haram da kuma dangin sabo duk wani abu da ka sani mara kyau wanda Allah baya so to zuciya kuma tana son sa idan ba hakuri kai ka jure ba za ka iya barin sa ba an gane ko to da haka dole ne idan mutum yana so ya yi nasara ya samu biyan bukata sai ya hakura daga abin da Allah ya hana shi ko da abin yana masa dadi kuma ka bar zunubi lokacin da kake jin dadin sa yake son ka ba lokacin da dole ko kana so ko baka so sai ku rabu ba ɗan tauri ma sun ce kowa ya tuba dan wuya ba lada akwai mutumin da mashayi ne yana shan kayan maye tunda lafiyar sa yake daina duk wannan wa'azin bai sa ya daina ba amma lokacin da aka ce ya kamu da ciwon hanta ko ya kamu da wata matsala hukunsa ya lalace sai kuma yace ya daina sai yanzu a yanzu dole ce kar ka daina mamana to ya kamata mu kiyaye irin wannan ka bar sabo tun saban yana yi da kai tun lokacin ka bai wuce ba sai lokacin ka ya wuce ba to wannan shine nau'i na farko daga cikin nau'ukan hakuri jurewa da dagewa da rakice da watsar da dukkan wani abu na sako a lokacin da kake jin dadin aikata shi nau'i na biyu wasabru ala fi'il ta'ati wal qurbati, hakuri akan ayyukan da'a wanda su kuma zuciya ba ta san su. Inda zuciyoyin mu zamu biyewa ba za mu yi sallah ba, wani lokaci sai an ce hayya ala salat sai ka ji wani dadin zama kuma sai ka ji wata kasala kuma sai ka ji in da garin ba sanyi yanzu kuma ya fara sanyi, shedan ne yazo yake hura maka esin sa dan ya narkar da kai kakka tashi kai sallah musamman sallar asuba. To sai ka rakice ka hakura da dadin inuwa, ka hakura da dadin wajen hira, ka amsa kiran Allah, to a ƙarshe sai ka gane ashe ma iskar ƙarya ce, rudu ne kawai na iblis. To haka nan lokacin da ka mallaki dukiya, lokacin zakka ya zagayo, sai kai ta jin wasu abubuwa suna bujiro maka, to ai bari in bari ma sai an dan kwana biyu, to ai kudin nan ma dai kaza, mu dai tambayi mallam anya nisabin nan bai sauka ba, saboda yanzu kai zaka baya lokacin da Allah zai baka duk baka tuno da waɗannan larurorin ba, to sai ka daure. Amma da ka daure ka fi karfin zuciyar ka, rana ɗaya ne in ka fi karfin shedan ka fitar, shikenan kuma an wuce wajen, sai ka ji dadi da farin ciki kuma sai budi ya ta zuwan maka. To amma sai shedan so yake ya cuce ka ya hana ka sauke nauyin da Allah ya dora ma a ƙarshe ya baka da Allah, ko me zai faru ya faru, ya kai ka ya baro ka ya maka ingiza mai kan turuwa, ya san in ba kai ba Allah ba zai kyale ka ba. To shi kuma daman so yake yi ka fusata Allah irin yadda shi ma ya fusata shi, Allah ya tsine maka irin yadda ya tsine masa, a ƙarshe ku zauna a wuta tare. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ibn Kathir ya ce wa tsani nau'i nabi na hakuri, wanda shine dagewa akan biyayya ga Allah bayan an guje wa saba masa, aktsaru sawaban yafi yawan lada, li'annahu al-maqsudu, domin shi ake nufi. To sannan was-sabru wa amma as-sabru ath-thalith, malamai sukan ce akwai wani hakurin ma na uku, wa huwa sabru ala al-masa'ib, shine hakuri akan musibu da Allah zai tajarrabar bawa. Wannan duniyar Allah bai yi ta dan a zauna lafiya ba, duk wanda ka gani a cikin duniya Allah ya yi alƙawarin sai ya gwada shi, sai ya jarraba shi, sai ya dora masa matsalolin rayuwa, sai dai kowa da irin nasa. Wannan a jarabce shi a dukiya, wancan a jarabce shi a mata, wancan a jarabce shi a yaya, wancan a jarabce shi a makota, wancan a jarabce shi da uba, wancan a jarabce shi da uwa, haka dai. Wani matsalar sa talauci ne, wani matsalar sa kuma kuɗin ne, wani matsalar sa rashin mulki ne, wani matsalar kuma mulkin ne, wani matsalar dangi ne, wani matsalar rashin dangin ne, wani matsalar mata ne, wani matsalar kuma gwaurantan ne, kowa da irin matsalar sa, ba wanda zai zauna lafiya. To shine a dunkule Allah yake nuna mana dai mu yi hakuri. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayyina, wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti. Allah yake bawa annabi hakuri, kai hakuri da abin da muka yi kaza, ka hakura da abin da muka dora maka, ka hakura da abin da muka jarabce ka da shi. To lalle dai hakuri abu ne mai matukar kyau. Ubangiji madaukakin sarki ce kuma wassala, ku nemi mu taimake ku ta hanyar kula da sallah. Yana daga cikin abin da yake kyautata alaƙar bawa da Allah shine sallah. Duk mutumin da yake sallah irin yadda Allah yake so, to ba za ka taɓa samun sa a cikin matsalar duniya ta ko ina kofa ta kulle masa ba. A'a, tabbas ɗan adam baya rabuwa da matsala, amma in ka rike waɗannan abubuwan to matsalar ba za ta dame ka ba, da ka shiga matsalar da Allah ya fitar da kai. Wata matsalar ma kan ta zo wajen ka, Allah sai ya kade maka ita. Amma kai ba ka da hakuri, kai ba sallar kirki kake ba, kuma ka ce za ka zauna lafiya a duniya, wallahi ba za ka zauna lafiya ba. Ko me Allah ya baka sai ka ji duniya ba ta maka daɗi, rayuwa ba ta maka daɗi. Dan haka saukin abin shine ya zama kana da hakuri, sannan kuma kana da ibada. Shi yasa ko yara za ka ga idan mutum wani abu ya same shi, ijunansu za ka ga suna tsokana, ce dan ma kana sallah ne, ma'ana da baka sallah da abin su ya faka. Dan haka Ubangiji madaukakin sarki ce lalle ku nemi mu taimaka muku da hakuri, ku taimaka mu taimaka muku ta hanyar kula da sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana jan hankalin al'ummar sa akan sallah, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum, ku yi sallah ku yi sallah, kuma ku bada zakkar dukiyoyinku, kuma ku tausayawa waɗanda Allah ya dora muku amanar su, ƴaƴa ne, bayi ne, ma'aikata ne wanda suke karkashinka, dangi ne wanda Allah ya daukaka ka akan su, to ka kula da su. In ka kula da wannan to insha Allah baka da matsala in ka je lahira. Amma matukar kana sakaci da waɗannan to babu kai babu zaman lafiya la a duniya wala a lahira. Nana Aisha tace manzo Allah ya kasance duk lokacin da wani cajin kai ya dame shi sai ya tashi ya hau sallah. Idza qama idza hazabahu al-amr qama ila as-salah. Da wata matsala ta dame shi sai ya tashi sallah. Kafin ya gama sallar abin ya warware. kuma wannan matsalar ko ta addini ko ta rayuwa. A zamanin Imam Abu Hanifa wani mutum ya zo ya tambaye Abu Hanifa, ya boye kuɗin sa amma ya manta ina ya boye su. Kun san mutanen da ba su da banki, yadda suke boye kuɗi shine idan mutum ya tara kuɗi sai ya samu tukunya ta ƙasa, wannan tukunya da ake binne mamata da ita. Abin da yasa ake sa tukunya a binne gawa da ita, ita tukunya tana daga cikin abubuwan da ƙasa ba ta cin su, suna dadewa. Tukunya sai ta shekara 500 a ƙasa bata lalace ba. Wannan tukunya ta ƙasa, to mutanen da din suna so su koye kuɗin su, sai su kawo tukunyar ƙasa, sai su zuba kuɗi a ciki, sai su daura bakinta, sai su je su haƙa rami, sai su binne. A madadin a yanzu kai sai ka kai banki, to su ba su da banki, haka suke yi. To wani lokaci sai ka binne wasu kuɗin, to Allah sai ta baka wasu har sai ka manta da wayancan. To shine wani lokaci sai ka ga mutum ya je ya binne kuɗin sa a daji a gona, kai kuma wajen ya zo ya zama gari, an zo an siyan maka, ka zo ka sai filoti in ka haka kuma ka samu kuɗi. To irin wannan kuɗin su ake kira da rikazi a musulunci. In ka same su zaka kasa biyar ka bada ɗaya, wa fir rikazi al-khumus, ana raba su biyar a fitar da ɗaya, shine zakkar su. To shi wannan mai kuɗin ya tara kuɗi ya je ya binne a daji a cikin ƙasa ya manta da su tsawon shekaru, ana nan sai duniyar ta canja masa, yanzu kuma yana buƙatar kuɗi, sai ya fara tunawa. Ka san idan kaga mutum yana caji aljihun wandansa, to akwai matsala, kuɗin na sama sun ƙare kenan. Don haka wannan mutumin afujajin yayi ta tunani ina ya binne kuɗin nan, ya kasa tunawa, sai zo ya samu Imam Abu Hanifa ya tambaye shi, yace to ga damuwar da nake ciki, kuɗi nake da su a tsawon lokaci na binne na rasa inda suke. Sai Abu Hanifa yace masa je ka kai sallah. Yana tada sallah raka'a farko sai ya tuna inda kuɗin sa suke. Shine da ya sallah bayan ya idar da sallah a gwiwa ya karasa sallah, yana idarwa ko yaje bude ya ga kuɗin sa, sai zo ya tambaye Abu Hanifa ya akai ka san wannan lakalin, sai yace wasta'inu bis sabri was sala, duk wata matsala sallah tana warware ta. Duk wata matsala da ka sani sallah tana warware ta, da matsalar da kake tunani da wacce baka tunani. Wani profesa a jami'ar Bayero ya taba gaya mu, ban sani ba, duk da na san ba profesa bane na lafiya, amma ya ce shi ya gwada wannan a aikace. Akwai ciwon kai ko magirin suke ce masa, irin ciwon kai mai naci, yace to wallahi malami na sha gwada, da tun ina sha masa magani yake damuna, naga shan maganin zai iya cutar da ni. Yace ka san a hankali da na nutsu sai na gane idan nayi sallah nayi sujjada akan ƙasa, to ciwon kan tafiya yake. Ba wai sujjada akan kafir ba, ba laifi bane kai sujjada akan kafir, amma asali sujjada ina ake yi? Ƙasa. Yace to in dai ina wannan ciwon kan, in nayi sallah nayi doguwar sujjada akan ƙasa, to ciwon kan tafiya yake. To kuma cututtuka da yawa da sallah take magance su. Shi yasa malaman musulunci suka ce idan mutum ya ci abinci, a madadin yadda su Turawa suke cewa in ka ci abinci karka kwanta, kai tattaki akalla kai kafa 40. Amma malaman musulunci abinda suke cewa idan mutum ya ci abinci akalla ya salla raka'a biyu kan ya kwanta, ko ina abincin zai ba a jikinsa, kuma wannan abincin ba dai ya cutar da shi ba. Da haka dai wasta'inu bis sabri was sala, ubangiji ya ce wa innaha lallai ku sani ita sallah la kabiratun, abace mai nauyi a wajen Allah, tana da girman daraja, sannan kuma tana da nauyi a wajen mutum ya jure mata, illa alal khashi'ina, sai dai in mai tsoron Allah ne shi. Duk mutumin da kaga sallah ba ta yi masa wahala, to alama ce ta cewa a zuciyarsa akwai tsoron Allah. Zai yi ta farilla, yayi ta nafila ta rana, yayi ta nafila ta dare, kullun a sahun gaba. To mutanen da suna gane mutumin kirki da sallah, kuma ana gane mutumin banza da me da rashin sallah, yana da wasa da sallah. Domin ka'ida ce duk mutumin da yake wasa da sallah, in ka same shi makareci ba abun mamaki bane, in ka same shi maciyin amana ba abun mamaki bane, in yana shaye-shaye ba abun mamaki bane, amma duk mutumin da ya tsare sallah, to duk waɗannan miyagun ɗabi'un sai sallah ta kora. Sallah ba ta zama da miyagun ɗabi'u, ba ta zama da manyan laifuffuka. Ko yanzu ne mutum ya zo ya ce maka ai ina da wani laifi malam nayi in tuba na kasa, ce da shi ya je kula da sallarsa. In dai ya kula da sallarsa wannan laifin sai ya gudu ya bashi, sai da ka fara sakaci da sallah, sannan shedan ya samu daman hawanka, sannan miyagun ɗabi'u suka biyo baya. Amma mutukar ka kula da sallah, to zaka samu irin waɗannan ɗabi'un duk ba sa aurarka. Shine Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar, da haka wa innaha lillahi ita sallah la kabiratun, tana da nauyi, illa alal khashi'in, sai dai ga waɗanda suke da tsoron Allah. daka lallai tsoron Allah shi yake taimaka ko sallah tana taimakawa mutun ya zama mai tsoron Allah kuma matukar mutun ya zama mai tsoron Allah to sallah za ta zama masa abu mai sauki ba za ta rinka yi masa wahala ba to kenan akwai mutanen da sallah ta nemi musu wahala kwarai akwai sune munafikai wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun inna salata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala da kaji idan an ce ai sallah kasala tana zuwan maka kana tahowa masallaci kamar an taso ka da bulala to akwai matsala akwai dabi'ar munafurci a tare da kai amma da zarar in an kira sallah murna kake sauri kake ka taho masallaci wannan alama ce ta akwai tsoron Allah a tattare da mutum da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa inna halaka biratun illa alal khashi malamai suka ce asalin shi khushu'i shine natsuwar zuciya sannan kuma da natsuwar gabbai a zahiri kaga mutum cikin natsuwa tsam ba wata hayaniya ko harguwa a tare da shi ko wannan shine irin wanda sallah ba ta yi musu wahala matukar ya kasance mai imani domin akwai natsuwa ta yan kwaya kuma ko kaga mutum yayi shuru kuma sha baya yayi sha ba irin wannan natsuwa ba wata rana sayyidina Umar ya ga wani mutum yana sallah yana ta soshe sosai ya so sanan sai Umar yace law kasha'a qalbu hadha la kasha'a jawarihu da zuciyar wancan da natsuwa da gabansa ba su rinka motsi ba a lokacin da yake sallah shi yasa Allah ya yabi masu sallah da khushu'i walladhina hum ala salatihim khashi'un sune masu khushu'i a cikin sallah Allah ka samu a cikin bayinka masu khushu'i a yayin bauta maka to saboda lokaci dole mu hakura mu tsaya anan duk da an karanta aya ta gaba amma dai sai mu bari sai Allah mu daukin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya to akwai wani bawan Allah da ake sanar da ni cewa yana daga cikin waɗanda suke halarta wannan majalisi na tafsiri ko da yaushe Allah ya jarabce shi da cutar paralysis muna fata Allah madaukin sarki ya bashi lafiya Allah madaukin sarki ya tashi kafadarsa Allah ya sanya ya zame masa kafara kuma Allah ya warkar da shi daga dukkanin wata cuta da dukkanin marasa lafiyar mu musulmi gida da asibiti Allah ka warkar da su masu lafiyar kuma Allah ka tsare mana ita Allah ka sa mana daga cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته